بسم الله الرحمن الرحيم.
وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ƴan'uwa ɗalibai, kamar yadda na sanar da wasu daga ciki sun je da dare, yau muna tare da babban baƙo wanda musamman sanya su a ce ya samu damar kawo ma malaminmu ziyara, sai dai kuma liqadi Allahu amrun kana maf'ula, sai dan to malam baya ƙasa, yana ƙasar Masar. Muna sharan dawowarsa ranar Talata. Malam da kuke gani shine Malam Abu Huraira daga Bado, Sokoto. Malam Abu Huraira malami na ne kusan shekara biyu lokacin da ne karatu a jami'ar Danfodi University. Hakika yana ɗaya daga cikin waɗanda suke tasiri mai girma a rayuwata, wanda ba zan taɓa manta da Malam Abu Huraira a harka ta ilimi ba. Har nakan faɗa ma ɗalibai cewa inni uhibbuhu fa ahibbuhu, na tashirci da karatu a wajensa sosai. Allah ya yamma malam baiwa, kamar da Al-Imamu Shafi yake cewa lokacin da ya je wajen malaminsa, wajadtuhu shaykhan haliman saburan wa quran zahidan wari'an. Ina shiga wata malam alhaqu haqu an yuqal, lalle na ƙaru da malam sosai, kuma kamar yadda yake a fili babban aminin Dr. Mansur ne, wanda yawanci a fuskacin shahara ina ga shi ne ake ya fi shahara fiye da shi malam ɗin. Na yi karatun fannuna da dama na addini a wajen malam. Na yi karatun hadisi, ina ga na yi karatun hadisi mai yawa a cikin Riyadus Salihin. Na yi karatun aqida nuniya ta Qahbani da muke a nan. Kusan shafi biyu kawai ne a wurin malam lokacin da na koma Sokoto, a wajen malam na ƙarita har ƙarshensa. A fannin musul hadis na karanta Misbahur Rawi. A fannin nahawu a wajensa na ƙare Mulhatul I'rab, sannan Qatl Nadawa Ballus Sada. A fannin fiqh a wurinsa na ƙare Ijiya, sannan a fannin lugha ina ga na yi wutiriya a wajen malam. Wani babban abin da ya ba zan taɓa mantawa ba game da malam. Ranar farko bayan an tura ni daga wajen malam Bashir ɗan Hili in je in karatu wajensa saboda shi matsalolin rashin lafiya, ranar da na je na ce malam to ina son zai karatu, amma na wasu karatuttuka a Zaria. Sai na tambayi malam wani fanni zan karanta. Malam ya ce kowanne littafi ka zo ka karanta. Kun ga wannan ita ce tarbiyyar damu da ake mana a wannan markaji namu. Ya zamanto ka samu tamakuni ga duk ɗalibin da ya zo, kowane littafi ya buɗe a gabanka za ka iya karantawa. Wannan ita ce aksal gaya da muke so mu kai, ba wata shahara ba, ba mu zamanto abin ba da labari a nesa ba. Malam ya samu falala ta ilimi mai girma, ina ganin mun taɓa fiye da shi yake ce mun ya ma riga da Dr. Mansur fara karantar da Sahih Bukhari a Sokoto wajen shekaru 12 yana karantar Sahih Bukhari. Yana da majalis na tafsiri, yana da majalisi na hadisi, yana da majalisi na fiqhu, yana da majalisi na sauran littafai. Saboda haka malam gaskiya matsayinsa a zuciyarmu ya wuce da kuke tunani. Kullum har malam yakan ce mu yakan ji kunya kafin ma shi malam ya kira shi zumunci, shi malam ya kira. Wallahi ko je da kiran da dare sai da na rasa yanda zan yi. Saboda na rike ban kira malam ba, amma shi yake kira. Haƙiƙa ya cancanta a kira shi Al-Abuddin. Allah shiga mutum malam. Wannan shi ne masallacin malam Bashir Lawal, a nan yake gudanar da karatunsa, makarantarsa Markazul Wa'il Islami, a nan yake limanci ga malam Nuhu, shi ne na'ibinsa, shi ke ci gaba da ba da sallah a bayansa. Akwai wanda muke tare da shi sosai wajen gudanar da karatuttuka, bayan ka ce malam Mansur Lawal ƙaninsa ne, kuma shi ma malaminmu ne, yana mana karatu sosai. Su suka riƙe wannan makaranta bayan tafiyar malam. Kamar yadda suna take a makarantar malam a can Sokoto, haka nan ma muke, ana da halqat guda huɗu. Nan ita ce halqar da malam yake, inda muke karatu. Akwai mai bi mata, akwai mai bi mata, akwai mai bi mata. Sannan jiya Juma'a da Alhamis ana karatu na mata, shi ma irin wannan tsarin dai da ake a karatu bi ta'sil. sannan ranar litinin shi kuma ake karatu na wato na hau da kuma sarfu sannan ranar talata ake litafai na usulul fiqh musul hadith da kuma alqawaid alfiqhiyya lalle wato malam shi kamance ce ni da malam wajen gudanar da karatuttuka wanda muna ganin in na bagari ne shine bajil din malam a guri na a garin Sokoto muna girman wannan sha'anin nasu sannan abin da zai ba mu abin burge da sha'awa yanda anan majalisin malam yawanci din duk yan boko ne dalibai ne na boko kuma gashi suna karatun addini ina ga waɗanda ba su zo ba za su iya kai 40 saboda kowace rana akwai irin daliban da suka zo karatu abin da ya ƙara burge ni a majalisin malam yanda kuke gani akwai yan boko anan wasu lecturers to haka nan ina ganin malam da ya rako malam in ban manta ba kaman din ne na Faculty of Agri
Prof Abubakar Bello
sunan sa Professor Abubakar Bello da yake ne a microbiology nake to shi yasa ba rike shi na amma na shi office din sa ya mun sani ya fi so daya to inda na fara san shi shine a majalisin malam akwai wasu daktoci da muka haɗu da su kuma a majalisin malam suna karatu to a duk lokacin da aka samu haɗuwa irin wannan tsakanin malamai da dalibai to ba za a rasa wasu kalmomi wanda za su mai tasiri kwarai ba ya zama to mun samu tsaraba wanda za mu rike ta kuma ta amfani mu a harkar mu ta ilimi to shi yasa muka shirye wannan suna cewa malai jidu kulluhu la yatraku jilluhu tunda malam baya nan to tunda ga daliban malam to bai kamata a ce malam ya zo kawai kuma bai gan mu kuma ya gaya mana wasu kalmomi wanda za su kara mana kaimi a wajen neman ilimi muna ma malam barka da zuwa muna masa godiya musamman bisa karamawa da ya mana a wannan ziyara da ya kawo mana ga dattijan malam Shama'ila shine babban lada ne wannan masallaci kuma suna tare da malam shekaru da yawa wajen gudanar da wannan masallaci da kuma harkoki na da'awa baki daya kuma duk karatutukan da malam ke gudanarwa bayan na zauri na halaqat akwai na masallatai duk da shi ake gudanar da wayannan karatutukan da shiga ta malam muna fatan a ba mu tsarabar Sokoto ga mana wasu kalmomi wayanda za su zamanto mana abin da za mu rike kuma su amfani wa harkar mutum ilimi.
Da Allah subhanahu wata'ala ya bar dama nazarci wannan majalisi na haske kuma ina fuskantar fuskoki masu alama alkhairi da albarka. Malam Ibrahim bayanin da ya yi ya kamata a ce ba gaba gare yake ne ba. Wasu bayanan fahimta ta da gare shi yana yi wa hakikanin al'amari ba haka yake ba. Alakun da halin dai ina godiya da wannan sabo duk da an samu damar gaskiya kalmomin da malam Ibrahim ya gabata da dani wanda bisa ga hakikani har yanzu ni dalibi ne cikin daliban ilimin addini alhamdulillah kamar yadda muka samu sanayya da malam Bashir Hafizahullah da kuma yadda nake da masaniya da majalisar da ya sadaukar da kai da bangaren karantar da addini da tarbiyya ban zaton akwai wata kalma da za a faɗa gaban almajiran sauran da za ta zama baƙuwa da su a matsayinsa na limamin juma'a na shirya hudumomi masu kima da muharrori da darussa daban-daban amma kuma saboda an nemi in ce babu makawa in an faɗi ko kalmomi guda uku duk da muna bisa ga uzurin halartar ɗaura aure yanzu haka abin da zan ce wasicina na farko gare mu gaba ɗaya shi ne mafi alkhairin wasicin da Ubangiji ya yi wa al'ummar farko da ƙarshe mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan al'amuran mu sannan na biyu mu gode ma Allah kasancewar mutum ya kasance ya tsaru cikin fahim masu neman ilimi a cikin Allah, cikin fahim masu fafatakar ruwan mai su karfafi a cikin su da ibadarsu da ma'amalarsu da dai karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam wani zaɓi ne daga Allah, wata nasara ta da muwafaƙa da baiwa da Allah ya wa wanda ya samu kai a cikin mallaka. Gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya kuɗa da ban ilimin addini masu kwaɗayin masaniya game da karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam da rikin aƙida. Abu na uku, mu kula da ikhlasi. Ikhlasi neman ilimi na da waya, kuma kiyaye ilimi shi ma yana da waya. To amma aiki kuma da ilimi ya yi neman su da kiyaye shi waya. To a lokaci guda kuma ikhlasi ne ya yi su waya. Akwai wahala da ka ɗibi lokacinka da cikin lokutan rayuwarka ka bayar wa neman ilimi, musamman irin wannan rayuwa da muke fuskanta a wannan zamani a wannan duniya. Haka kuma bayan ka nemi ilimin ƙoƙarin kiyaye shi da tsare shi da tabbatar da shi shi ma a wannan duniya. Haka ka hankalar da rayuwarka ka fi ƙarfin son rayuwa ka aikata abin da shi ne sawaba, shi ma abin da wanda sai an yi juriya mai waya ƙwarai. To amma ƙarfafa niyya sanda za ka yi magana ko aiki ya yi su waya. Saboda haka yana cikin wasu da zan faɗakar da mu da ita mu kula da ɓangaren ikhlasi matuƙa. Saboda duk yadda aka rage ana aiki duk yawa ne duk kyawo ne in babu ikhlasi ya zama haram, ba za a ga an samu ikhlasi ta kawai wa amin. Abu na gaba, mu ci gaba da dariya a kan wannan hanya ta neman ilimin addini. Kamar yadda muka riga kuka sani annabi ya bayyana cewa duk wanda yake a kan wannan hanya to insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai sauƙaƙe mishi hanya zuwa aljanna. Allah ya sauƙaƙa mana hanya zuwa aljanna. Abu na gaba, mu ci gaba da girmama ilimi da kuma girmama al'adu. Ana samun albarkar ilimi ta hanyar darajar ta malamai wanda ake ɗaukar ilimi zuwa da ni. In ban manta ba malami ta'alim ta'alim ko ya ce ma wa sallama man wa salla illa bi hurma wa ma saqata man saqa illa bi tarkil hurma. Duk wanda ka ga ya kai bai kai ba ba shi sai dai alhurmanta darajanta, kuma wanda ya kasa ya kai to shi ma hakan ta faru ne gare shi sanadiyar rashin girmamawa. To girmama malamai da darajar ba su don Allah shi ma da ikhlasi, wata koma ce da Allah subhanahu wa ta'ala ke zuwa mana a da ya rahama su ba halalati kuma barka shi Allah ya haska mu. Abu nan gaba, mu yi ƙoƙari ya zama mun bi hanya mafi dacewa, hanya mafi kyau idan ta kawo yin iya sabon ilimi. Babu shakka da wanda yake a kan hanyar neman ilimi dole ya samu kai ne mai da'awa, duk inda ya samu kai ne. To ita kuma da'awa manufarta yi da saƙo tare da fatar wanda aka yi irin saƙon ya karɓa, kuma ka zama sanadiyar shiryar saka samu ladar wanda shiryar da wani a hanyar Ubangiji. Kawai iya saƙon akwai hanyoyi da magabata suka shimfiɗa suka ba da shawara a kan biyarsu. To dukkanin mai da'awa ya kamata a ce ya kwaikwayi wannan hanyoyin da'awa, abinda malamai suke cewa fitowar da'awa, wanda babu shakka malamai suna karantarwa. Na sanar a wannan majalisi ba a ce insha Allah lokuta da dama da aka faɗakar da ku a kan wannan. Abu na gaba, mu sani cewa duka duniya ma gaba ai a ɓangaren yutaka. Wa in ma ka samu kanka a ɓangaren Allah, wa in ma ɓangaren da ba na Allah ba. Shi kuma ɓangaren da ba na Allah ba ya kasu zuwa kashi da yawa. Akwai ɓangaren shaitan, akwai ɓangaren son zuciya, akwai ɓangaren shahawa, shawoyi na rayuwa. To duka duniya gaba ɗaya mu wuce, wasu suna ɓangaren Allah, wasu suna ɓangaren da ba shi ba. To ko shi mutum ya ƙoƙari ya ga cewa ya tarafe ne zuwa wancan bangaren na Allah wannan ne tsara duk da gwamna ta wasu mutane ko wani yanayi mai waya haka to ba mutum zai jure kan shi ba duk ne akan tabbatar da Ubangiji subhanahu wataala yayi kwaye ga abin da zai amfane shi ya yi Allah gudunmuwa ce abu na gaba a matsayin mara ɗaliban ilimi ya kamata mu sa tawazu a cikin dukkan al'amuran magana da aiki da mu'amala ƙanƙantar da kai tawazu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa duk wanda bai ƙanƙantar da kansa Allah zai ɗaukaka shi ɗaliban ilimi ko ba abin da suke da buƙata ɗin ɗaukaka wa Allah don ɗaukaka wa Allah ba ma'ana tawaye ya ba ka kuɗi ba ko mulki ko ka samu kusanci zuwa gare shi da daraja da kuma samun suka ba kowa da kyawu da rayuwa da dangantaka a duniya da ƙarshe na gari to ƙarshen da take da cikin abin da yake ɗaukaka darajar a ɗan musulmi to mu zai ci gane ne ƙanƙantar da kai kada ya zama mai na ilimi ibn qayyim rahimahullah ta'ala a cikin duniya ce mai kashi kashi ne akwai mai da kayan mai ko kamar kayan shaye-shaye akwai mai na dukiya dukiya ta wa mutum yawa sai ya rinka magana a irin sama aiki ko akwai mai na miki in karfi miki ya buɗe mutum haka sai ya rinka magana nuna mai miki to shi ma ilimi wani lokacin akan samu irin wannan to yana da kyau ɗalibin ilimi ya zama ya rizinta ma kai ne kamun kai da taƙaitar da rayuwa ce da yumma harshen Islami ya zama ya san abin da yake hurtawa ya san abin da yake aikatawa saboda wannan baiwa da ni'ima da Allah zai bai shi ya kai shi abu na gaba mu kan mu ka son shige gaba a cikin al'amura a cikin rayuwar mu wanda wasu wurare ko wasu sukan ci karo da jarabawa ta Allah subhanahu wa ta'ala a musibantar da su da wannan son girma ko son shigewa da ko son shahara illa ta ba ya karama ba aina babba a cikin tafiyar neman ilimi da kuma da'awa kai da inna Allah ya ajiye ka inda kake ka zama inda kake kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi in kana fi karama kana fi karama duk inda ka samu kanka a bangaren da'awa to ka gamsu da nan ka tsaya kai aiki na irin wannan wurin da Allah ya ajiye ka ka so kace ka zama gaba ko ka zama irin mukamin wani ko matsayin wani wannan shi ke kawo hasumi da shahada da kulli juna har su haifar da rikici da tarwatsewar rabuwar sahun al'umma to idan komi za mu yi mu yi shi don Allah in an sa ka karantar an sa wani karantar an sa ka share kai share kai a wurin ka duk aikin Allah na kai to ana ka dauka an sa wani karantar kai kai share a wurin ka tsara ko an sa wani gaba kai kana baya ka kawo wani da duk wani aiki da zai mana Allah kake yi to babu wani da shi in dai mun farka Allah subhanahu wataala to aikin yana da daraja ko me ne ya da daraja in ka tuna don wanda kake yi ba shi ake haka yi ba in muka yi tsari na rayuwar sahabban manzo Allah subhanahu wataala da kuma Allah za ka ba ko wani zo matsayi guda an da ba ko ne ana sanya shi inda yake cin da inda aka ya dace to rashin da zulfar haka shi ke kawo matsaloli a cikin albadare har wasu wurare a samu malami ya yi wa ala ɗalibi tun bai sani ba har ya sani tun yana da ɗan ƙwarƙwarin ilimi ba ka kai shi har ya kai ya gane daga bashi kuma sai ya kwalle ya zama a can gehe sai ya haka tashi majalisa sai ya zama abokin adawar malami sai ya kwalle ya zama a cikin lalata a saman Allah wa iya ana samun farko ba a san ana samun a cikin wurare daban-daban muna roƙon Allah ya kawo shi kuma kai da rayuwar kiransu to wannan lalle wajibi na ya zama malami ilimi ya kimta kai ne ya yi ne ilimi don Allah subhanahu wataala duk wani abu da zai biyo bayan neman ilimi Allah shi ne kawo shi kuma yana cikin kila abin da ya rubuta maka kuma kana cikin cikin mahaifiyar ka. Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ka zama kaza za ka zama, bai so ka zama kaza ba za ka zama ba. To saboda haka ilimin ya zama dun Allah yake imani ba don ka kai kiran suwa ya zama ka samu girma ka zama ba don ka shiri ba wani abu da ke gani ki ana shiri ba ka yi ilimi ba wa shiri ba da ilimi wasu da ke samun rigar da Allah subhanahu wa ta'ala da rahama sai da kuma komai kyan su Allah subhanahu wa ta'ala ya samu. Abu nan da kai da zai yi lokaci ya ji shi ya yi shi ne mu ci gaba da gurewa da tafiyawa a kan soyayya da don Allah subhanahu wa ta'ala. Duk mutane da sun ka abu da shiga so na Allah subhanahu wa ta'ala suna birke a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, ban ma suna cikin wanda Allah zai tayar a ƙarƙashin inuwarsa wanda ba inuwarsa inuwarsa. Mutane suka yi so tsakanin suna don Allah. To haɗuwar karatu, haɗuwar masallaci, haɗuwa ta addini, haɗuwa ce wadda ta ƙarfafu a kan so don Allah, wanda kuma so don Allah da ƙi don Allah yana cikin babban al'amari, manya-manyan ayyuka da ake samun sarkin Allah da su. To ƙarshe ne muna wasu shi da shi da bai ɗorewa da wannan na so don Allah a tsakanin da kuma tausaya wa juna da taimaka wa juna. Ci gaba da kulawa da junan ta hanyar wannan sunan Allah a aikace da kwatanci. Idan muka ci gaba da haka Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake mu. A ƙarshe kuma abinda na san dukkanin musulmi da aka yi duk ba a kan addu'a da kuma Allah subhanahu wa ta'ala na samun mafita ga yanayin da ake ciki a duniya gaba ɗaya da kuma yanayin da addini yake fuskanta gaba ɗaya a duniya na tsangwama da kyama da baƙuncin masu riƙo da hakikanin addini sun sa ɓangare aƙida da mu'amala. A cigaba da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka wa musulunci da musulmi gaba ɗaya a duniya yi mana maganin matsaloli da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana albarka gaba ɗaya. Allah ta kama ka alkhairi ya bai da malam lahiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikun salamu wa rahmatullahi ina shiga kuma da nuna shiga na tabbata wayannan kalmomi da malamin ya faɗa suna da matuƙar tasiri a rayuwarmu ba ta yau ba har nan gaba ba na kusa ba. Sai dai ban san ko akwai wata tambaya ba daga ɗalibai da za su zuwa ga malam. Kamar yadda na ambata mun ɗalibta a wajensa muna da lokacin da kan je karatu ya kai daga nan zuwa samun daga baya kuma da na koma jami'a ya kai daga nan zuwa shika nake hawa mashin na je ni da abokina da ke Kano muke zuwa karatu wajensa. Lalle ina da wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci a tarihi na neman ilimi. In ba wucin baya ina ga za mu ba profesa dama minti ɗaya minti biyu ya ɗan samun kalmomi na ƙara jawo hankali ga matasa musamman waɗanda suke kan harkar neman ilimi na boko da kuma na addini. Ina ganin wani yana da tasiri kwarai da gaske. Bayan haka za mu gaito malam Mansur a madadin malam shi ne jawo mai na godiya. Sosai ka bishe ne.
Abin da malam
ya faɗa gaskiya ba ɗan ƙarshen ba. Ko dai kuma ɗaya ko ji da Allah ko ka tsara kuma.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم على مولانا نبينا محمد وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kamar da mara ya faɗa muna farin cikin saduwa da wannan hukoki masu daraja. Malam Brian ya bayani mafi yawancin wanda ke halarta wannan majalisi da yawansu ƴan boko ne. To akwai wani abu mai muhimmanci da nake son mutane su gane da wani abun da ake ce ma boko da karatun addini suna da wata dangantaka mai ƙarfi. Duk wanda ya karatu addini ya hadisi Qur'ani da hadisan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gano ko zai fahimci ko zai riga karatun boko ya fi sauƙi a wurinsa. Bisa ga wanda mai da foundation mai da asas na addini. Da yawan mutane wanda suke karanta Qur'ani za su samu karatun boko mai sauƙi a wurinsa ta kowane fannin kuwa. Sannan kuma kada a manta wannan karatu na zamani ko da ake cewa wata hanya ce kawai wanda mutum zai bi domin rayuwa a duniya. Amma a mun sani kawai shi ne ilimi shi ne tsarin lafiya shi ne saboda haka kada mu manta wala tunsan nasiru ka min ad-dunya. Kada mu manta cewa ko muna boko wannan shi ne ainihin wajibi. Karatun ilimin addini shi ne wajibi kuma ko ka shahara a kowane ɓangare na karatun zamani kada ka manta da cewa wannan karatu na addini shi ne wanda za a jira a kansa. Alkiyama idan ta zo ba za a tambaye ta ABCD ba ko? Za a tambaye ka ABCD ba. Amma dai abinda kai ka sani na Allah da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi ne zai tasiri kuma shi ne zai amfana a tsayuwar kiyama. Wannan kamar yadda malam ya yi bayani abubuwa guda huɗu suna da muhimmanci. Na farko imani da Allah ko kuma tauhidi ko? Na biyu ibada. Ba za a iya yin ibada a karɓaɓɓiya ba dole sai da ilimi. Wannan shi ne da ya tara a ainihin ɗan uwa a nan domin neman ilimi. Ba za ka yi ibada a karɓaɓɓiya ba dole sai a kan ilimi. Sannan kuma mu'amala. Mu ƙarfafa da dangantaka kyakkyawa tsakanin mu a juna uzuri a kan abubuwan da ya shigo na rauni. Ainihin mu faɗi gaskiya tsakanin mu riƙe amana da ke tsakanin mu a talaka ko? Sannan kuma mai bi mu wannan mu yi ƙoƙari ɗauke shi ne a talaka shi ne na hudu. Mu yi kyakkyawan ɗabi'a a junanmu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya da malam yake karanta da mu cewa an aiko shi domin cika karin akhlaqo. Saboda haka mu yi kyakkyawan mu'amala sannan mu yi ɗabi'u kyakkyawa. Wannan a takaice sai nake son fatakar da ƴan uwa kada a manta a dage karatun boko ɗin. Amma mutane su sani wannan shi ne asali kuma shi ne abinda zai amfani a alkiyama idan ta tsaya wanda yake muna da masaniya lalle alkiyama ba ta da mutuwa za ta zo. Assalamu alaikum wa
rahmatullahi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Ta kai san take cewa
dan kemudian Muhammad dengan memberi mereka, dia mari kata dia si Malini dan sebutan dia semua orang Mesiha dan kata keluar jangan beliau siul dan bagaimana dan pada bukti insya Allah semoga salah dan wikisu dan wikisu dan wikisu kullum dalibi ne babban abin da ke da shi da ke samu karin kwarin gwiwa a kara mishi kwarin gwiwa abin da yake musamman ta fuskar wani malami wanda yake da rijiyar nasa tun da waɗannan malamai masu albarka tun da sun kawo da ziyara a wannan farfari babu abin da za mu ce musu su yi godiya muna duka matuƙar farin ciki mu da kuma godiyarmu a gare su kuma mun gode sosai da wani nasiha da wasu yi da aka mana kuma Allah ya ba mu ikon aiwatar da su a rage da wani assalamu alaikum.
Thank you.